Ya Allah, ya Allah, mehuka. Allah ni kai ne naruka baroki ka tohka huiba. Kuja maha tambaya ni keda.
Kullin idan iya mace duk cin zarafin da za a yi mata a aure, tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu, ya zan yi da rayuwata, ya zan yi da ƴaƴana.
Cin zarafi a wajena saboda irin abubuwan da ya same ni. Abubuwa iri-iri ne, jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai bane ba.
Muna faɗakarwa sosai akan mutunta iyali.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta 2015, Najeriya ta zartar da doka haramta cin zarafin mutane da ake kira VAPP, ciki har da cin zarafin mata da cin zarafi a cikin gida. Bayanai na nuni da cewa yanzu zuwa watan Satumba shekara ta 2024, jihohi 35 ne suka amince da dokar, in banda jihar Kano, duk da yake dokar tana da tasiri. Sai dai masu kula da lamura na cewa dokar za ta fi tasiri idan aka yi waɗansu gyare-gyare yadda kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu, yayin da waɗansu kuma ke fushewa dokar da kuma yin kira a soke ta. Domin ci gaba da nazarin wannan batu, yau ma shirin Domin Iyali yana tare da Hajiya Hauwa Abubakar Huntuwa, mai ba matar gwamnan jihar Katsina shawarwari, da ƴar gwagwarmaya Jamila Sidi Ali Sirajo, sai kuma barista Hassana Ayuba mai riga tula. Hajiya Hauwa ta fara bayani kan inda aka saki layi a arewa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Kullin idan iya mace tana tunanin cewa yau idan auren duk cin zarafin da za a yi mata a aure, tana ganin cewa yau idan auren nan ya mutu, ya zan yi da rayuwata, ya zan yi da ƴaƴana. Ta tuna cewa gidan mahaifinta ɗakin mata za ta je ta zauna da ƴaƴan nan babu. To sai ki ga wallahi duk halin da ta tsinci kanta a ciki, za ta gwammace ta dinga rayuwa a cikin wannan kuncin da bakin ciki har sai Allah ya ɗauki ranta.
Bari zo gare ki Jamila.
Ina so ki gaya mun menene ake nufi da cewa an ci zarafin mace.
Cin zarafi a wajena saboda irin abubuwan da ya same ni shine ba wai sai an fara da duka ba, zaka ga wani kalamai ne, wani kuma zaki ga abubuwa iri-iri ne, jinsi-jinsi ne da za a nuna kai ba komai bane ba, dubulakanci, you know, tozarci, duk abin da ka san zai nuna kai dai mutum ne. Sai an gutsu-gutsu da kai, in ma kana cin nasara ba za a nuna maka ba, in kai daidai ba za a nuna maka ka ƙara ƙarfin gwiwa ba. Kin gane, waɗansu kuma cin zarafi a wajensu kawai su dinga naushe-naushen nan, shaƙe-shaƙe, abubuwa iri-iri, ko kuma suka shiga don su nuna isa. Na auri mace, in na fita cikin mutane don ka a ce ma mijin Hajiya bari in fara zare mata ina tozartata don ta dinga wannan rawan jikin mace kamar jaka ce a gidan aure. Kuma mutane ba sa ganewa cewa shi cin zarafin nan yana janyo kaman ciwon kwakwalwa, hawan jini, lalurruka iri-iri ka kasa gane su. Kuma ka san irin abin da kake gaya mutum, because mata da yawa suna fitowa yanzu da ba sa faɗi, ɗaki muke shiga mai kuka, kuma in muka je gida sai a ce ku yi haƙuri. Is kaman mu a arewa an normalizing abin nan, wanda suka fi tsoron fitowa sima magana, because suna gani kamar hukuma, in ma da dokan hukuma bata abin da ya kamata, sai a ce ko baban yara ne ko kuma uwar yara ce. Dan mata ma na yi wa maza cin zarafi, suna yi ba ƙarya bane ba, amma
kila kafin a samu mata suna cin zarafin maza, na mazan yafi yawa ko
gaskiya? Na mazan yafi yawa, saboda gani ake shi namiji kullun a sama yake ga mace. Ko ba haka bane ba, dukkanin mu muna
shine mai auren,
shine mai auren. Kamar ma yanzu yanda suke daukan ma matan kamar alfarma suke in sun ma aure ka, kuma duk in kana neman aljannan ka, so sai ce abinda kai kake so, so ita abinda kake so ba shi bane ba. Kuma shi auren nan nake gani partnership ne, ni dai yanda na gane shi a addinance. Saboda in ba ku zauna kuna setin wa kanku rayuwa ba, ta yaya za a zauna sannan har a bari a kawo yara? Yaran nan fa muka tuna dukkanin mu ba wanda ya tambayi izinin sa aka kawo yaro. Sai kuma dan kuma irin wayannan abun na shigowa a ce kuma babu inda za a kai ƙara ko ci daga cikin gida a zo a fara gyarawa. To most times irin wannan abun kun ga yana faruwa, sai a aure ka, a gama da kai, sai a watsar da kai. daga ina matan nan za su fara? Akwai wata da shekara ta 8 years,
tana da ƴaƴa da jikoki.
Ta ne ne wasiƙar da ta tura mun, ce mun ta Allah ya miki albarka, saboda mu ba mu da ƙarfin da za mu yi magana. Kuma in kin ga wannan abun ba wai dan talauci ba ma yake faruwa, yanzu masu mukamin suna yi. In short, ya zama kamar wani circle ne na da kin je an magana sai ki ta ai mace ce, in kana tuki ma da an leka an ga mace sai ki ga yanda suke mana, suna so su nuna mana isa. Kuma dokan nan akwai su, amma abin da muke kuka me yasa ba a amfani da doka?
Bari in dawo wajen Hawwa inji, akwai wani mataki da kuke dauka na taimakawa mata da aka ci zarafin su?
Eh, to gaskiya mu dai a jihar Katsina akwai GBV centers, gender based violence centers, da gwamnatin Malam Duku Umar Raɗa ta kaddamar. Kuma a wannan centers din, da zaran an ci zarafin mace, ana bi mata haƙƙin ta to the logical conclusion. Kuma muna programs da yawa na tallafa ma matan nan, both psychologically, mentally da economic wise. Akwai programs da muka kebance saboda mata masu fama da irin wannan lalurai. Sannan muna advocacy sosai, faɗakarwa akan mutunta iyali da mutunta mata da sanin haƙoƙin mata da kuma hukuncin da yake biyo baya idan aka ci zarafin mace ko ɗiya mace ko aka ci zarafin bil'adama. So saboda haka mu a gwamnatance gaskiya akwai matakai da ake ɗauka. Akwai GBV centers, mace za ta je ta kai ƙara, in ta je ta kai ƙara za a bi mata haƙƙinta, a ji menene ya faru. Sannan
idan an samu mijin da laifi, ana kai shi kotu?
Ƙwarai da gaske, idan aka samu mijin da laifi za a kai shi kotu, za a hukunta shi kamar yadda shari'a ta bada ayi.
Bari in dawo gare ki Badista. Yanzu in aka samu miji da laifin yi wa matarsa duka kamar yadda kika faɗa ɗazu, har ya kai ga kashe ta, shin kashe shi ake yi?
Eh, to bisa ga doka na Criminal Code section 221, culpable homicide punishable with death, wato shari'ar kisa kisa ne. To amma a doka, idan har kayi kisa, ya zama dole ne akwai matakan da za a dudduba, akwai matakan da za a bi har a gano menene yasa aka yi wannan kisan, me ya faru wanda har ya kai ga kisa. Ya zama dole ne kotu ta yi bincike kafin nan a zartar da hukunci. Amma bisa ga doka na Criminal Code na Nigeria section 221, culpable homicide punishable with death, wato shari'ar kisa dai kisa ne. Sannan kuma a ƙasar nan akwai wata NGO da ake kiransa Isa Wali Empowerment Initiative, wanda ita matan babban mai shari'a na ƙasa mai Marabus West ta kafa, wanda suna collaborating ne da agajin shari'a wato Legal Aid Council na Nigeria. Akwai abin da ake kiransa paralegal services, su ba lawyoyi bane, amma an koyar da su dan kalilan cikin aikin da ya kamata lauyoyi suke yi. A kasar Kano aka fara shi, za su bi ne lungu-lungu, tsaku-tsaku, za su yi ma mata fadakarwa kan yanci, su san cewa fa su mata ma suna da yanci. Sannan ga yancin da in aka taka ki, aka taka miki wannan yancin, ga matakan da ya kamata ki bi, ga wayanda ya kamata ki musu magana, in ya gagara ga inda ya kamata ki je. To su ne ake kiransu paralegal. Manan paraliga shi ne su ba lauyoyi bane, amma kuma an koyar da su a wasu aikace-aikacen lauyoyi. To ita matan ita Lawal Obeshi, babban mai shari'a mai Marabus Lawal Uwais, ita ta kafa wannan kungiyar, kuma suna kokari. Abinda ya sa mani na sani, saboda mun sha yin abubuwa da su a nan Abuja, on the Legal Aid Council na Nigeria, ni ne a babban abinan din shari'a, ni ake tura ni ke representing ɗan Federal Minister of Justice. So ni ina gani idan har mu a kasan arewa ko a Nigeria gaba daya, domin abin ya kici ya ki karewa, asalin abin ya fi cin mu ne a arewa. Mace in tana da abin yi yakan dan zama da sauki, amma yan uwanmu wanda basu ma je makaranta ba, basu da abin yi, an ficce musu zarafi, kuma sukan rasa da wa zamu yi magana, ina zamu je, saboda babu fadakarwa. Sai ka gan kawai sai dai mutun ya kuka ya share hawaye ya ci gaba daga inda ya tsaya. Abin ya kici ya ki karewa, kuma yayi yawa a kasan arewa.
To Allah sa ga bayan wannan lamari ba a arewacin Najeriya kadai ba, amma a duk fadin Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da ake fuskanta irin wannan koma baya. Yau ma lokaci ya kwace mana, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu ji irin gyare-gyaren da mata ke son ganin an yi a dokar da kuma matakan hukumta waɗanda suka saba ta. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Hawwa Abubakar Huntuwa da Jamila Sida Ali Siraju da kuma Barista Hassana Ayuba mai rigar tula, sai wakilinmu Madina Dauda ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Dadi Balawe da daidaita sautin shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke